bagi Mayang Kawia. Jama'a assalamu alaikum. Siyasar kasar Amurka ta dauki wani sabon salo tun bayan da ranar Lahadin da ta gabata shugaban kasa Joe Biden ya bada sanarwar janyewar sa daga takara domin neman wa'adin mulki na biyu sakamakon matsin lamba da ya fuskanta daga wasu ƴan jam'iyyarsa ta Democrat da ke bayyana ta baba akan shekarunsa da yanayin lafiyarsa. Bayan janyewar ta sa kuma Biden mai shekaru 81 ya fito karara ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa Kamala Harris a zaman wadda za ta ci gaba da daga tutar jam'iyyar a zaben shugaban kasa mai zuwa a watan Nuwamba na wannan shekara. Kuma duk da yake jam'iyyar za ta yi matsaya ta ƙarshe kan dan takararta ne a babban taron ta na kasa nan da wata ɗaya mai zuwa, tuni da Kamala Harris ta soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar. Na tambayi Dr. Muhammad Laden, wani ɗan Najeriya mazauni nan Amurka kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa, akan irin tasirin da hakan zai haifar ga siyasar ta Amurka.
Yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu, kullum suna amfani da shi, amma yanzu za su fi domin kowa ya shigo ba da za su yi kwakwalwarsu ba ta aiki ko ba shi da lafiya. Duk wanda ya shigo yanzu tsatsat za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump. Duk abubuwan da ya kamata a tona asirinsu za su tona asirinsu. Abin da zai faru kenan ke tsammani.
To idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kacal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta Democrat inda za ta fitar da ɗan takara, sa'annan kuma duka gabaki ɗaya za a ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa na gama gari. Anya, baka ganin kamar lokaci ya ƙure wa jam'iyyar Democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaɓen da za a fafata?
To ai ka san shi a nan abin nan na America, wani lokaci yadda su masu jefa ƙuri'a ne, wani lokaci ba gane abin da suke tunani. Abin da kace gaskiya ne, abin lokacin kan ya ƙure sosai, amma ba mu san abin da zai faru ba. Inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari, mutane na son yawa za su iya ci.
Kana ganin yanzu akwai wani daga cikin jam'iyyar Democrat da za ta tsayar wanda zai iya fafatawa da shi Donald Trump idan har an ce shi shugaba Biden ba zai iya ba?
Akwai su kan da yawa wanda za su yi kafa da kafa da shi, domin shi Biden ɗin wani lokaci yadda yake magana da sauransu, amma akwai mutanen Democrat za su iya kafa da kafa, za su iya komai da yake yayi za su iya yi da shi. Saboda haka na ga ma wanda duk wanda ya shigo zai zo Biden ne muke gani.
Akwai yiwuwa ko kuma akwai raɗe-raɗin cewa watakila ana ganin mataimakiyar shugaba Kamala Harris watakila ita ce ake gani kan gaba-gaba. Ban sani ba, ya kake kallon wannan al'amarin idan watakila ta kasance?
To ni abin da nake ganin wannan al'amarin shi ne kasan ita a ubanta baki uwarta ba India. So yanzu suka kira su people of color, kuma baƙaƙe kenan suke kallon su. Amma in dai batun ta gane abubuwan da suke faruwa ne ta gane kware, don kasan ita ne babban abin nan na California kafin ta shiga siyasar kasan gabaki daya. Ta san kan dokokin kasan nan sosai, so da ganin inda ne ta shiga za ta iya takara da Trump sosai, kuma za ta iya abubuwan za ta iya faɗa mashi zai wuya shi ma ya gane wani lokaci. Saboda haka duk kasan na alakari da Turawa da yawa ɗan sun su sha'anin za su yi abu da kai, amma aka ce ka shiga irin abubuwa haka ba son su zaɓi baki yawancin su, amma akwai yawancin su kwaɗo suke zuwa, amma akwai da yawa da ba son baƙaƙe. Akwai kaman gwamna ɗin California ƙasan shi ma ya iya magana sosai. Akwai gwamna ɗin, akwai gwamnoni da na jihohi daban-daban kaman uku haka wanda suna da ƙarfi kwarai da gaske, za su iya shiga kuma za su iya mai yiwuwa su yi nasara, amma ba mu san dai wanda zai fito ba.
Menene tasiri, wani irin tasiri zaka kake tunanin wannan abin zai yi ga shi kan shi sha'anin zaben gabaki daya na Amurka na watan Nuwamba da za a gudanar, da kuma siyasa Amurka gaba daya? Saboda wannan ba abu ne wanda aka saba da shi irin haka ba, a ce shugaba mai ci yayi murabu saboda matsin lamba cewa ya sauka ba zai iya ba.
To ai ka san siyasar Amurka ta canza kware kaman da take ba, kuma yana canzawa kasan nan. Kuma inda na lura ya farkon zuwa kasan nan siyasar nasu ai abin ya, amma ya fi kwantata, amma yanzu siyasar nawa ta canza, so ba abin da za ka iya cewa ba za ka tabbatar da abin da zai iya faruwa ba, saboda haka sai dai kawai sai kuma ikon Allah mu ga dai abin da zai faru, amma dai mutum ya ce ga yanda za ta faru ba za ta iya ba.
Wannan yanayi na siyasar Amurka dai wani babban darasi ne abin koyi ga kasashen nahiyar Afirka, inda ba yawan shekaru ba, ba wani yanayi da ya isa ya raba shugabanni da mulkinsu. A ra'ayin mai fashin baki kan siyasar duniya a jamhuriyar Nijar, Dr. Wadana Fi'u, fadantawarsa da Hauwa Sharif.
To gaskiya yanda muka karbo wannan sako da ya fito daga Amurka, musamman shugaban kasa Joe Biden, da ya ce bai ya nemi adadi na biyu ba, kuma bayan shi hallau ya daga hannun mataimakin shi ya ce masu shi san shi su bi ta don su bi a zaɓe ta, muna ganin ba ƙaramin cigaba ce ba ya ba demokradiyya Amurka, kuma bayan ma demokradiyya Amurka kasashen duniya gaba daya ya kamata su dauki wannan kamar tarihi, kuma ya kamata su dauki wannan kamar darasi bisa kan abinda shugaban kasa Amurka yayi a wannan lokacin, tunda alhali yana iya nemi adadi na biyu, kuma bayan haka nan adadin na biyu da ya kamata ya nema kuma ba duk ɗan Amurka bane suka yi kira suka ce mishi kai ya nemi, cewa siyasa shi ce kungiyar siyasa shi ce ta demokrat su ne suka yi, wasu a cikinsu suka ce ya kamata ya diba shekarun shi, kuma ya kamata ya diba tafiyar da rashin lada yake ya fasa kai ya nemi wannan adadi na biyu, kuma ya ji kiransu ya karɓa kiransu ya ce bai ya nema ba, kuma bayan bai ya nema ba ya kira yesu ya ce su bi bayan wannan mataimakin shi, tashi kenan ba karamin tasiri ba ne ba karamin darasi ba ne ya bada a kasashen duniya gaba daya.
Na'am, yawa to kamar musamman zan iya cewa wani darasi kake ganin shugabannin Afirka za su ɗauka daga wannan dattako na shugaba Joe Biden, musamman yadda aka san shugabannin Afirka da sanin liƙewa manne akan mulki
Afirka, ya kamata su binda ya kamata, wannan ba karamin darasi ba ne ya kamata su ɗauka. In kuka diba kuka gani shugaban ƙasar Kamaru Fulbiya shekarar 92, hali yanzu kuma a nan shekara ta 2025 yana son ya ƙara takara, kun ga wannan ya kamata a ce ya doki darasi, musamman cewa kai umma ji wani ne zai sa ya kamata ya sa, tunda in aka wasu shekaru ba a gane ma menene tafiyar da kasa, ba a gane abubuwa da yawa saboda yan shekaru suka yi yoni, kuma in kuka diba kuka gani daga an ce yau mutum ya yi shekara 80, gaskiya ta hiyoyin a rayuwarta duka dai tahiya ne ake yi ana lallabawa a ga yanda Allah zai yi. Kenan shugabannin Afirka musamman waɗannan wanda suka kwarari 80 ko suka ba ma 80 baya, ya kamata a ce sun ɗauki darasin wannan na Joe Biden, su bar matasa su yi gwagwarmaya don saboda cigaban kasashen su.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.